Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Da fatan an wayi gari lafiya. Amina Buhari Aunace da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Masu sauraro da fatan za a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labaran duniya ba saboda aiki da muke daga gida sanadiyar annobar coronavirus. Amma kafin mu je ga shirin mun na kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi da muke kawo muku a kowace ranar Lahadi. Ga rahoto na musamman da muka hada muku a madadin labaran duniyar. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Akan iyakokin jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya, mazamna waɗannan wuraren ne suka shiga kusan shekaru biyu kenan a cikin wani hali na rabbana kawadata mu, musamman ta la'akari da cewa harkokin kasuwanci ne suke raya waɗannan wuraren tare da samarwa jama'a da dama da ke zaune a waɗannan yankunan ayyukan yi da ma kiyaye matasan da ke zaune a waɗannan iyakokin shiga miyagun ayyuka ko mummunan ɗabi'u. Shin yaya mutanen da ke zaune a Ilele local government da Gada local government a cikin jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke kan iyaka guda da jamhuriyar Niger suka ji da halin da ake ciki game da rufe waɗannan iyakokin da Niger ta yi da kuma Najeriya ta yi? Ita ce tambayar da na yi wa waɗansu daga cikinsu.
Sunana Nasiru Umar Ilela, wasu kuma suna kira na Maxwell. Bisa hakikanin gaskiya mu ƴan kasuwa ajin bai yi mana daɗi ba, da mun ga abubuwan sun ɗan da kaya hankali abubuwa suna dan rarragewa, matsaloli suna dan rarragowa, to sakamakon kuma likiyar da Niger ta koma yi sai kuma aka sake samun matsaloli saboda abokan hulɗa sun rage shigowa, rashin ba su shigowa sai fata ya tsada ta kai wurin 650.
Sunana Anas mai magani ko kwandan mawuru. To ro yabo dan nan shara amfani wajen wasu, kuma wajen wasu gaskiya babu amfani. Kaga ro yabo dan nan tanan ne wani zai samu hanyar ci abincin sa, in gudan nan tana bude wani zai amma ya ci abincin sa, amma kuma yanzu sai bonan ya kasance abin da komai baya gudana, kasuwanci sai a hankali ba.
Abdullahi Najeriya gada, sa hakikani munan da mu da ku like border ta Najeriya manzan uwa ɗaya uba ɗaya babu daɗi, saboda rashin daɗi ne kasuwa ta riga dai ta tsaya tsaf. Tun daga bisashe na kana gani a halin yanzu ko ina bisashe na babu masaya ana ta jayewa. Cikin
Abdullahi mai akuya samarin maraki, wallahi mu dai ba mu ji daɗi ba kana alalan kasuwancin gado ya kwanta wallahi.
Wannan matsalar ta kulle bodar ta fita daga tarayyar Najeriya izuwa wa kasar jamhuriyar Niger sanadiyar cutar coronavirus ta kawo illa mai yawa ga waɗanda ke zaune a waɗannan garuruwan da ke kan iyakar Niger da tarayyar ta Najeriya, inji Alhaji Sani mai kasar shugaban kungiyar ƴan kasuwa na garin birnin Kwandi.
Duk yanda kaka ganin wai kana iya kai wata dubara ka shiga Najeriya ko ka fito ba cikin kaji daɗi na ba, kuma shigan nan waya ta kai maka ba ɗaya bane da ka tai hankalin kwance ka hau kwalta ka tai Najeriya ka tai ka dawo, ba wanda zai damu ka ba ɗaya bane. Kai yanzu wani tun da an karo burin ga ta Najeriya ba yanzu da ba koro da wanda shigo ba bai zo bakin ma gidan kwasta da cin sani a ciki, saboda mi saboda yana kare mutumci ne kuma yana kare doka. Wancan da ka kokarin ce wahala ta ta kai shi kokari shiga shi hito ba cikin yaji daɗi ba, in ya shiga hito dan lalabuɗa abin da zai lalabu komo, suma nasu da ka shigo nan ga suma ba cikin suna jin daɗi na ba. Kinan kaga kowa mace shiki, Najeriya tana mace, Niger tana mace.
To abinda su hukumomin ke shakka mahi yawanci wanda shahi maganar tsaro, maganar shiga shakawa, yalla wata kila anan wace hada karwa ce ya kamata kukuwa musamman ƴan kasuwa, duk da ke ta gwamnati ai ta riga ta Niger don ta ba Najeriya tabbacin ta da wannan mataki na cewa a bar shiga da shinkawa. To amma dai ta Najeriya ta yi maganar tsaro shiga makamai da tsaro.
To kaga inda ku shi shugaban kasar Najeriya tunda ya neme mu izini mun bashi har shugaban kasar mu ya yarda mai, to sai shi bude hanya shinkawa ta anka ce ba a shiga duwana nan da ya ta tucan kumcin da za a yi mu shi mutunan can a yi mai abine sauran kayan da an kabri na alatu su taho su ta harkokin su.
Wana ya cewa wannan rohe boda ya sa ɗan kasuwa cikin wani hali na laha ulai
a kasan wanda shago ne ya mutu tsakanin Najeriya da Niger yanzu akan rohe boda nan kasan iyaka wanda yanzu da mai kuɗi na sa shi kai mai yanzu shi aka sashi dauka kaya yanzu akwai mai shagon da dakona shi kai har ka ba su san bincike, akwai wanda in ya tobe dalla da jigare ko dalla 50 sai kai mamaki canda shi ka ba wani jikar da.
To ana ya cewa idan abin ya tsawaita haka ga yana iya haddasa rugujewar kasuwancin garuruwan da ke kai iyaka Niger saki ko Najeriya.
Ba rugujewar kasuwanci ba ce, shi na iya samu mutane ma su mutu don sai da abinci aka rayuwa ka lura da wannan mu na mu mutanen Niger ba mu saba ma dayan kwanci a bamu ba kokari na gare mu tunda har suna gare mu kasashen waje ba a taba sanin mu da wata yaudara ba ko wani abu mu dan Niger har yabo akai muna saboda mi saboda jajircewa da son ka iya tashi ka nemo abin da kace
masu yin sufuri tsakanin jamhuriyar Niger da tarayyar Nigeria na kasancewa daya daga gungun jama'a dake zaune a garuruwan Niger da Nigeria dake kan iyaka da suka fada halin ayyuzaniya rabbana sanadiyar rufe iyakokin na Niger da Nigeria bisa da tsaro da na shiga da shinkafa da ma na cutar gama duniya ta coronavirus na tambayi wani mai jigilar mota tsakanin jamhuriyar ta Niger Nigeria mai suna Achiyaro ko wani hali ne suka samu kawunan su a ciki tun lokacin da Nigeria ta kulle huda daga bisani ita ma jamhuriyar Niger ta bi sahunta sanadiyar cutar COVID-19
dangance da sha'anin boda yau mu dai ba mu da ƙarya wanda in ba sai mun shiga Nigeria ba a matsayin muryan kwanni nan na Allah muna abinci tun ta mu musallaka mu samu mu dauki fasaje mu kai su nan Najeriya mu ajike mu dawo ko mun samu ka wani kwana mu aje
wadansu jama'a ɗan jamhuriyar Niger da ke harkoki daban-daban akan iyakar ta Niger da tarayyar Najeriya tare da kai kawo a iyakokin waɗannan kasashen sun nuna muna to annatin da rufe iyakokin Niger Najeriya din ya haddasa musu
sunana Muhammad Aminu Kansani to ni dan kabakabu ne a nan birnin Gombe to matsalar da muka fuskanta da yanzu hanya tana dike amma kuma yanzu kasuwanci mu gaskiya bai ja
Umaru Garba kai abinda muke fata da Allah a taimaka a bude mana hanyar nan saboda muna fuskantar matsaloli da yawa gashi yanzu harkokin ba su tahiya kuma waɗansu mutane can na aikin su yake da ƙarfi
sunana Umaru mai kabu-kabu cikin gari na birnin Kwan abinda an shawara ta dangane da al'amuran na rayuwa wanga magabatan nan su duba su tausaya dangane da al'amuran na rayuwa yadda mutane suke ciki
duk dai yanda take ciki jama'ar da ke zaune a waɗannan wuraren ko ke kai ko mu a Niger Nigeria na ci gaba da ji a jikin su Haruna Mamman bako na birnin Kunni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kunni a jamhuriyar Niger
to madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa akai nake dole
shirin bi o e Hausa kasuwa akai nake dole kasuwa kasuwa a kasar she ya take kasuwa a kasar mu
da zarar an shigo wurin babban birnin jihar Imo ba sai an wahala sosai da tambaya ba za ta radda titin Douglas Road daya daga cikin manyan titunan birnin Owerri akan wannan titin kuwa akwai sananniyar kasuwar musayar kudi kasuwar yan canji inda ake canza kudaden ketare kamar su dala farm euro sefa da dai sauransu a daidai inda aka fi sani da Amausa wato unguwar Hausawa kasuwar nan dai kullun take ci daga Litinin zuwa Lahadi kuma a daidai wannan kasuwar ne guguwar shirin na kasuwa akai miki dole ta kado mu a wannan mako inda zamu fara ne da sanin yadda aka kafa ita kasuwar yanzu ina tare ne da Alhaji Hamza Abdullahi daya daga cikin waɗanda suka fara harka a wannan kasuwar Alhaji shin kana iya ga masu sauraro yadda kasuwar ta fara
lalle wannan tarihin wannan kasuwar mu dai mun mun ka fara ta nan
a wajen shekara 84 zuwa 85 wato 1985 ko da hudu
mun fara ta ne muna kasuwanci har na da takarda muna sai muna sai suwa wannan karanga ta sai ta daga nan mun ka fara wannan kasuwanci na canjin dala
to wani irin kalubaloli ne kuka fuskanta zaman ku a ita wannan kasuwar daga wannan lokacin zuwa yanzu
to gaskiya mu ba mu taba samun kalubalen ci ba kalubalen ci mu ba dan ba lokacin 2000 ba
me ya faru lokacin
lokacin 2000 da an kai wannan rikici a kare mun kai kuwa sai mun ga koma gida dawon mu sai waɗannan mutane sun kaso su mamaye wurin mu ko mun ka ce a ba zai yi ba
wani matakai ne kuka dauka na ganin cewa ba dauke gwajin daga hannun
ku ba a matakin da mun ka dauka lokacin da mun ka dawo din nan da su abu ka sana'a mu sun kaso su mamaye wurin sai mun ka kai karar su inda sarakunan garin ka su suna gurin ba mu su yarda ba bakin su a zo suna bida abincin su wanda zo su ce ba za su ci abinci ba sun kai sai sun ka hana an mun ka samu yancin sun ka kole muna sun ka sai dan muna wadannan mutane dama muna kasuwanci tare da su ne amma mu sun ka zama muna sun ka dauko kaga yin mu sun ka raba
yanzu ya
kasuwa ya su gaskiya ba wani matsala muna dai sai muna sai suwa yanda kaida ta sani
Alhaji Hamza Abubakar ya ce shi ma da shi aka fara kasuwar kuma ya dora da cewa
mu ne mu haka wannan muna saye muna muka fara sayar dala da muka fara sai kibo suka dawo nan kusa gare mu kuma suka kama shagula suna makwabtan mu to lokacin da an kai yau tashi hankalin nan dina 2000
wato shekara ta 2000 kenan
ta 2000 yawa to kanin mu dawo sai suka zo suka mamaye wurin suka ci sai mu koma onda din
a karkashin su kenan
karkashin su kenan tun da suka ce shi za so sai muka dau maganar nan muka ci mu ba za mu yi mai ku kun daga ina da ma ga yanda yana yin kasa yake yanzu ka tashi muka ga wuri yan sai zaman sai
sarkin garin kenan
sarkin garin ba sarkin wuri ya kira su muka zo tare muka zauna ci ko mu ci kai sai yanzu shi mu da akaro ko sawa ko da mun zo ka sun ci kana yau zasu yanka ya yace ni shi mu da asan fofo ko sawa ko da mun sun zasu yi ko da mun sun abin da yau so kace a so ya hudu muka arewa da ce rubi wanda a arewa Hausawa ka jagora yi musu jagoranci ka so so kace a sai kin so ya za a ku jagoranci ku so so aka ku so ku sai ka zunci ku yi na su kowa ya ji albarka abin da Allah ba sa so ka ji yanda an kai aka sako aka samu zaman lafiya kowa zama so ka zama na sashi su ka ba sashi amma shi da kasan shi amma duk da haka bai ana muna hulɗa da su ba muna sai gare su suna sai gare mu kuma muna in mu ga kaya haka masu yawa wani bi su kai kai ku tuma na amsa su so ku ya so haka ku ji ban kayan su kai kallin su suna so ku su ka kawo kaza a kawo kaza ku hada hajiya ai yanzu to lokacin da sarkin nan to isiya mu ai yanzu mu samu dalar kan mu insha Allah
yanzu ga ni ga Alhaji Nura Helele shugaban kungiyar ƴan canji a kasuwar
a matsayin ka na chairman shin akwai horarwa ta musamman da ake wa duk mai niyya don ya fahimci shiga da fita na ita wannan harkar ta ku
gaskiya akwai horarwa wanda muke yi kafin mutum shiga wannan harkar ta mu akwai horarwa wanda muke fara masa idan yaro ne muka zo da shi muna so shiga wannan al'amarin to za mu ci gaba da horar da shi irin shekara yau shekara uku kuma shi ne horarwa da muke mishi kafin shi fara wani abu da kansa
ya ita horarwa take
to horarwa da muke masa za mu aje a nan office yana kula da wasu harkoki yana ganin wanda ake abubuwan nan yana kula da muke shiga da fita da harkokin jama'a da mu'amala da mutane da muke harkoki na kuɗi da jama'a muna sa shi yana diba abin da ke faruwa saboda da muna so horar da shi saboda shi san meye muke yi kuma meye muke tunkara ko meye a gaban mu
idan ya samu ya cika wa'adin nan na horarwa shin ya kuke sallamar sa
eh to kamar idan ya samu shekara uku ko shekara hudu misali idan muka ga mun horar da shi kuma mun ga alama jikin makan zai iya to an ya tsara gurgudu za mu yi mishi abin da ya kamata za a dan samu wani abu mu bashi a hannu misali wanda zai rikawa shi ma jije shi ne training din kashin sa
kamar jari kenan
kamar jari tunda a shi na karkashin mu misali to idan mun horar da shi ka ga za mu yi kokari mu samu jarin da zai iya kai miliyan 2 ko miliyan 3 yaran ganta dai daga wanda ya kamata a ba tun da wanda an ka horar su akwai bukata ga abin da kamata a ba shi
to idan dai ba irin wayannan yaran ba idan mutum da kansa da niyya yana so ya fara kamar da nera nawa ne zai iya fara ita wannan harkar
to ka san abin da ya shahi sai abu ne wanda yake cewa na kuɗi ne to idan mutum zai fara da irin abin da ya kai kamar miliyan 1 ko miliyan 2 ko zuwa miliyan 2 shi ne abubuwan ne wanda suke na kuɗi na kuma da dama za a kawo muka abin da ya karfin kuɗika kuma wanda yake cewa za ka nemi kamar uwayen gidajen naka ka fito su da wannan al'amarin
to shi kenan tama mun gode da wannan gudumar taka
to yanzu bari mu leka cikin kasuwa mu ga halin da ciniki yake
to ya zo nan malam
sunana Lawal Ibrahim
saki yanzu ina da dala 200 kana iya canza mun kai ma ka sanu canza mun dala tana nawa ne yanzu to yanzu dai muna sayar ta 445 dalan ta haura ne ko ta sauko ne to yanzu gaskiya sai muna iya cewa dala na sama dala na sama ita kuma me ya faru da naira to lai din ka ganta dala ta sama ne na zo ka kike ne kuma yanzu dala 200 da nake so ka canza mun nawa kenan ya kama to dala 200 zai kama kusan 80,000 kenan za a ce dala 200 ko yanzu ya labarin yake a ciniki yake to hakikanin gaskiya ta nan kasuwa ne exchange yanzu da fi hankali saboda ka san mutane ba shi ba sa shigowa wanda ta rige ne daga hannun mutanen gida kuma ka ko kasuwanci na waje yanzu ba a saya a tafi yanzu kusan a ce ga farkon wala wannan lalura na corona virus ko sana shi exchange dai kusan kaya na waje ne kaya wanda aka aje ne kaman kudi aka na waje wanda suke daga hannun mutane ne da sauran bankuna da cikin gida kusan suna yake mu'amala da su gaskiya saboda sabbin kudin shigowa sai na wahala saboda ka san yanzu ba a shigowa kuma ta yana da wahala to abin da sai ya sa bin kudin ba su shigowa saboda tunda shi yana ma ɗaya daga cikin abin da sai ya kasuwan da dalar din ya kai sama
sunana Abdullahi dan Sambo na ne dala ta ce yanzu to a yanzu dai farashi ne muna sayan dala 445
sojin ka ba
shi ne sautin da muke sayan ta yanzu ga hannun mutanen da muke dan samun ta wurin su
yanzu ba za a rage mun wani abu ba
gaskiya haka ne ba ke farashin da na ga yawa kan ne farashi ne gaskiya wanda muke sayi yanzu muka da ke ban san gobe ba ko kuma jiji amma dai farashi ne yau shi ne ga maka
to shi kwamfa nawa yake
muna sayan shi 145 normal farashin shi kenan da 45
shi ma haura kenan
eh shi ma ya dan haura
to sefa fa na sefa take yanzu
eh sefa guda biyu ne muna da Cameroon muna da kuta kuta don tun yar din nan da ta Gabon farashin su ba dai bane
na ne suke to
ya ban ka Gabon da ta Gabon muna san ta 600 da 65 ka goma duk muna san shi 600 da 650 ta Niger ita kuma ita muke sai 700 da 100 jikka goma ya zama jikka dai duk naira 700 da 10
shi euro na yake
euro za mu sai shi 100 da naira 90
yau ke
haka muka sai farashi yau kenan
ta gurguje dai ya za ka ce ciniki yake tunda aka shiga wannan masifar corona virus
eh alhamdulillah muna nan dai kamar yanda ni maka bayani saboda kan san matsalolin wannan covid 19 su suka kawo wayan su kai su suka samu kari saboda ba su shigowa daga kasashen waje sai dai waɗanda muka yi da sunan da hannunmu da kuma waɗanda suke cikin bankuna mutane suna dan ɗebowa suna lalurorin su yadda ɗari haka 200 zuwa 1,000 suna yan lalurori amma daga can rashin shigowa su bai sa muka kasa samun yadda suke da shigowa kaɗan kaɗan suna shigowa ne kuma alhamdulillah sai da addu'a da muke yi Allah shi kawo mana ƙarshen waɗannan matsalolin da muke tare da su yau a duniya baki ɗaya.
Jama'a masu sauraro yadda ta kaya kenan a wannan karon na shirin kasuwa a kai miki dole da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da muryar Amurka sunana Alfonso Sokori Gwe daga nan yankin kudu maso gabashin Najeriya ina muku fatan alheri da lafiya sai wani mako cikin ikon Allah.
To masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Father John Bogna Bakeni ni fada ne ina aiki a Latin Catholic a Maiduguri jihar Borno ina kira ne da babban murya musamman ga mu pastoci da malamai da kuma jama'ar kasa duka domin mu dage da addu'a mu kuma nace da addu'a musamman a cikin yanayi da kasar mu ta samu kanta a ciki musamman jihohin mu na arewa da kuma mu musamman a nan a Borno a gabas arewa mun dai ga kulle hali da muke ciki akwai rashin tsaro ga ta'addanci ga wannan annoba ta coronavirus da abubuwa daban-daban da suna kalubalantar mu to ina cewa da babban murya eh na sani ana maganganu ana guna-guni da dai sauransu ana nuna yasu amma abu mafi muhimmanci da zai cece mu ina gani
sai mun ji ga Ubangiji Allah sai mun da mafuskar sa saboda haka ina jira ina kuma gayyata mu dage da addu'a mu yi adalci mu yi gaskiya mu nemi zaman salama ta hakan nan ne za mu samu ci gaba za mu samu salama a kasarmu da kuma jihohinmu na arewa fata da kuma addu'a shine Ubangiji Allah ya albarkace mu da salama wanda duniya da kuma shugabanninmu ba za su iya su ba mu ba amin
to madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha Tsule dauke da shirin
A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu tabo wani batu da ke ciwa ma'aurata tuwo a ƙarya da zarar an dau wani tsawon lokaci ba a samu ba wato rashin ko kuma jinkirin samun haihuwa ko kuma daukan ciki a takaice tare da Dr. Khadija Abubakar Ibrahim kwararriyar likita a asibitin gwamnatin tarayya dake Abuja a bangaren IVF za ta fayyace mana wannan matsalar na fara ne da tambayanta ko me ke kawo matsalar rashin daukar ciki da wuri
kwarai wasu matan suna samun matsaloli wajen daukar ciki abubuwan da yake kawo matsala wajen daukar ciki kuma ya kasu kashi biyu ne akwai da bangaren mata akwai kuma na bangaren namiji ba mace kadai ba dai take da matsala idan ciki bai samu ba abun da yake kawo matsala ta bangaren mata ya kasu kashi akwai na daya wato ovulation disorder wato a ce kaman al'adanta akwai matsala a wajen al'ada da take yi wata-wata ta kan samu matsala wata mace ta kan dauki wata biyu wata uku wata ma har tsawon shekara ɗaya kafin al'adanta ya zagayo akwai kuma abin da ake kira cervical abnormalities wato kenan akwai misali akwai matsala a wajen yanayin halittar farjinta akwai kuma wanda ake kira block tubes wato bututun da yake tafiya da kwayaye ya kai su inda za su hadu da maniyyin namijin a rufe yake sannan akwai abin da ake kira endometriosis shi kuma wannan shine idan a ce misali a ce wani dan nama ya fito a cikin wajen mahaifan mace sai kuma akwai premature menopause kenan mace ta al'adanta ya dauke kafin lokacin daukewar sa sannan kuma akwai cancer wato ciwon cancer da kuma magani shi matsalar kansa yana kawo mace zai hana mace daukar ciki sannan kuma maganin shi kimo da ake yi ko kuma wannan wutan da ake sa musu wajen gasin ciwon kansa ne shi ma yana iya sa mace ba za ta iya ta dauki ciki ba sannan akwai abin nan wani lokaci kuma akwai abin ba da ba za a iya a yi bayani shi ba ba dalili za a zo wajen likitoci a duba a ga mace lafiyar ta kalau namijin ma lafiyar shi kalau a bangaren da namiji cikin abubuwan da suke kawo matsala wajen mace ta dauki juna biyu sun hada da matsala wajen kwayoyin halittar da namiji da ke cikin maniyyinsa wato a cikin maniyyin wani namijin zaka ga babu kwayoyin halittar ma kwata-kwata ana wani kuma zaka ga akwai su amma ba su da lafiya ana wani kuma ba su da karfi a cikinsu sannan kuma akwai cututtuka kaman a ce diabetes ko kuma infection kaman gonorrhea da sauransu su ma suna haifar da matsalan daukan ciki in namiji yana tare da wannan matsalolin zai yi wuya in ya sadu da mace ta samu juna biyu sannan akwai abin da ake kira varicose wato kenan a gaban namiji akwai wani kumburi haka a gabansa akwai matsala shi ma yana haifar da matsalar rashin daukan ciki ga mace sannan akwai abin da ake kira premature ejaculation, wato kawowa, saurin kawowa. Idan namiji yana saurin kawowa, yana wuya mace ko ya tsadi da ita ta dauki ciki, domin kwayoyin halitta da ke cikin maniyin ba su riga sun gama girma ba, saboda haka ba za su iya koda sun hadu da kwai din ba su samar da ciki. Wayannan abubuwa da na lissafa suna daga cikin abubuwan da suke jawo matsalar daukan ciki daga bangaren mata da kuma bangaren maza.
Kitan matsalar haihuwa a waye fi shafa ko kuma ga waye fi yawa a tsakanin mace da mijin?
A yau a kowane al'umma a fadin duniya gabaki ɗaya, don ba a samu juna biyu ba na dangana matsalar ne ga mata. Amma kuma wannan abu ba haka yake ba, ba za a iya a gane wa yake dauke da matsalar rashin samuwar juna biyu ba har sai an zo asibiti an gwada. An yi gwaje-gwaje a duba a ga matsalar daga bangaren namijin ne ko kuma matsalar daga bangaren mata ne. A wani lokaci ma za a zo a yi gwaje-gwajen, za a ga ba bangaren namijin bane ba kuma na macen bane. Kowa macen lafiyar ta kalau ba ta da wani matsala, haka shi ma namijin bai da wani matsala. Shi ake kira unexplained factor. Ba za a iya ba wanda zai ce ga dalili.
To kamar a wane tsawon lokaci ne bayan an yi aure ake ganin cewa idan ba a samu juna biyu ba har abin zai iya zama matsala da ya kamata a je asibitin har ayi wayannan gwaje-gwaje da kike magana akai?
Idan namiji da mace suna saduwa akalla sau uku ko sau hudu a sati na tsawon
ta 12
amma ba a samu daukan juna biyu ba, to anan ne za a ce ya kamata namiji da macen su zo asibiti don a gwada su a ga menene matsalan ne.
To daga cikin irin gwaje-gwajen, saboda masu sauraro su dan fahimci gwaje-gwajen, dan wasu kin san tsoron zuwa asibiti ne da su, kaman wa'anne irin gwaji ake musu?
A yayin da namiji da mace suka zo asibiti don yin gwaje-gwaje don a gano me ye matsalan da yasa ba a samu juna biyu ba, shine a bangaren namijin za a gwada kwayoyin halittar da ke cikin maniyinsa, wato SFE. Za a gwada a ga yanayin adadin su ya kai su samar da ciki, da kuma yanayin halittar su ya kai su samar da ciki. Sa'annan bayan nan kuma za a gwada a ga yanayin halittar gabansa akwai wani matsala ko babu. A bangaren macen kuma daga cikin abubuwan da za a gwada shine za a gwada na fari za a gwada sinadaran da ke taimakawa wajen samar da kwayoyin halitta, wato kwayayen ta kenan. Sa'annan kuma za a yi mata hoto, wato scanning, don a duba cikin mahaifarta a ga ko akwai wani matsala ko kuma akwai wani tsiro a cikin shi ko kuma akwai wani waje da ya rufe daga cikin bututun.
To likita akan samu yanayi na 'yan mata da an musu aure sai su fara lissafi wasiƙatan wata ba, ko kuma waɗanda suka yi haƙuri ɗin suka kai wani tsawon lokaci ba su yi batan wata ba ɗin ba su tada hankali ba, wanne irin shawarwari da za a ba su da kuma magidanta su ma, saboda sai su ga kamar matsalar ba ta shafe su ba kamar mata kawai ta shafa, waɗanne irin shawarwari za ki ba su?
To daga cikin shawarwarin da zan ba ma ma'aurata shine, idan har shekara ɗaya ya tafi an yi ƙoƙarin samun ciki amma hakan bai samu ba, yana da kyau su taho asibiti don a duba a ga menene matsalan, sannan a san yadda za a shawo kan matsalar. Sannan magidanta kuma ya kamata su sani wannan matsalar ba matsalar mace ita kadai bane, matsalar nasu ne gaba ɗaya. Saboda haka ya kamata kar ya daga mata hankali, ya nuna mata cewa matsalar ta ce, ya yi ƙoƙarin kwantar mata da hankali a koyaushe.
To a gaida Dr. Khadija Abubakar Ibrahim, ƙwararriyar likita a asibitin tarayyar Abuja da ke ɓangaren IVF. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.